Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 29 ga watan October Agusta na shekarar 2019 akan mitocin 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalar Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai zamu kawo muku ci gaban hirar da muka faro a shirin mu na safe tare da Alhaji Garba Suleiman madakin Saminaka akan ja-in-ja tsakanin Amurka da Najeriya akan batun kudin visa na shiga kasashen biyu. Bayan haka Suleiman Muni Barma zai shigo da shirinsa na nakasa. Ridwanu Abbas kuma daga kasar Ghana zai shigo mana da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonni da kuma saurari kuke aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. An zargi Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kasa jiya Laraba. Saboda sa sarauniya Elizabeth ta Ingila ta dakatar da majalisar dokokin kasar na tsawon wata guda wanda hakan ya kawo tangarda ga yunkurin jam'iyyun adawa da bujirarrun yan ra'ayin riƙau a majalisar na dakile irin tsarin da ya bullo da shi na fitar da Ingila daga kungiyar tarayyar Turai. Sarauniyar ta amince da buƙatar ta Johnson bayan da wata tawagar ministoci suka yi zama da ita. Irin wannan daukar kasadar wadda ke kara wani rudun kuma ga dadaddan surkullin da ya dabaibaye shirin ficewar Burtaniya daga tarayyar Turan wanda tuntuni yayi ta barazana ga kundin tsarin mulkin kasar ya gamu da fushin magoya bayan kungiyar tarayyar Turai da shugabannin jam'iyyun adawa waɗanda suka zargi Johnson da yin wani abu shigen juyin mulki ga majalisar dokokin kasar ta wajen kasar ikonta na tantancewa da kuma muhawara kan batutuwa. Da Amurka da Iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da juna jiya Laraba. Ba tashin hankali muke nema da Iran ba, abinda sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya gaya ma manema labarai kenan a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. Shi ma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif yayin wata ziyarar da ya kai Japan don tattaunawa da Prime Minister Shinzo Abe ya ce kasarsa ba ta so ta zafafa jayayya da Amurka. To amma akwai wagegen sabani tsakanin su kan shirin nuclear Iran da kuma takunkumin tattalin arzikin da Amurka ta kakaba ma Iran din. Zarif ya ce Iran ta yi imanin cewa ya kamata a bar kowace kasa ta yi aiki da yancin da take da shi karkashin dokar kasa da kasa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana yankin kasar Amurka na Puerto Rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wuraren da aka fi almundahana a doron kasa. A daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar nan ta duriyan ke dusar wannan tsibirin kasa da ke Caribbean wanda shekaru biyu kenan da mahaukaciyar guguwar Maria ta yi kacikata da shi. Tsarin siyasar su ya taɓarɓare kuma ƴan siyasar su au ba waɗanda suka cancanta bane au mahandama ne, a cewar Trump ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa a baya majalisar dokokin Amurka ta amince da samar masu biliyoyin daloli fiye da yadda wani wuri ya taɓa samu wanda aka tura ma bargurbin 'yan siyasar. Abin takaici ne wannan sosai, kuma ba ma dai haka ba, babu wani abin alheri da ya taɓa samun Puerto Rico kamar ni, a cewar Trump daga ƙarshe. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro jiya Laraba ya ce ya karɓi tallafin jiragen sama guda hudu daga kasar Chile don yakar wutar daji a jikakken kurmi mai dausayin nan na Amazon. Sannan ya sake tattakar shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron. Bolsonaro ya sake zargin shugaban na Faransa da kiransa makaryaci, saboda takaddamar da suka yi ta yi kan yadda ya kamata a kashe wutar dajin da take ta ci. Sannan ya ce Macron na ganin shi kadai ne ke da niyyar kare muhalli. Kalaman na Bolsonaro sun zo ne kwana guda bayan da ya ce kasarsa za ta karbi tallafin dala miliyan 20 daga kasashen G7 ne kawai idan Macron ya janye abinda Bolsonaro ke ganin kalamun cin mutunci ne. Sojojin gwamnatin Yemen sun danna cikin birnin Aden mai tashar jirgin ruwa jiya Laraba suka sake kama filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin yayin da suka fafata da yan tawaye a cewar jami'an gwamnati. Tun da farko a jiya Larabar sojojin gwamnati suka fatattaki mayakan da ke samun goyon bayan haɗaɗɗiyar daular Larabawa daga Jinzibar headquarter lardin Abyan da ke kudu wanda yan tawaye suka kama a farkon wannan watan. Ministan yaɗa labaran ƙasar Yemen El Eryani ya faɗa ta kafar Twitter cewa gurazan sojojin ƙasa da cibiyoyin tsaro sun sake kwato birnin Jinzibar sannan suka kammala jaddada ikonsu a sauran gundumomin da ke lardin.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yayin da karin kudin bizar izinin shiga Amurka ke fara aiki a yau Alhamis 29 ga watan Agusta, a yau din kuma ragi na kudin bizar da Najeriya ta yi wa Amurkawa da ke sha'awar shiga Najeriya a shirinmu, wato shi kuma yake aiki a shirinmu na baya. Abokin aikinmu Muhammad Baballe ya tattauna da Alhaji Garba Suleiman Madakin Saminaka dan Najeriya ne kuma mazauni na Amurka, inda ya nuna rashin jin dadinsa ga wannan hari da wato daga wannan kari da Amurka ta yi wa ƴan Najeriya masu sha'awar shigowa nan kasar. To sai dai ya ce ƴan Najeriya ba su da asara a wannan ja da ake yi.
Mutane su je su biya, yanzu gashi hatta da wani abu da ake cewa Dropbox ka je ka aje password din ka ba har shi ma
wanda da idan kana da izinin shigowa Amurka ba sai ka sake zuwa ka sake interview ba.
Ya soke saboda kuwa ke da asara. Najeriya, ƴan Najeriya ba su da asara. Ka ba cewa a baka visa, abin ka je neman visa a hana ka.
To na ce kana ganin wannan karin kuɗin zai rage karin shigowar ƴan Najeriya Amurka?
A karin kuɗi ba zai hana su shigowa ba. Sai dai abin da na faɗi ai in ka maganin kuɗi ne su Amurka su za su yi asara. Duk duniya ku ba wai a Najeriya kaɗai ba. Yadda yake ya takura ya hana a ba da bizan nan. Don ba da kuɗin bizan nan ba wai wani matsala ba ne ɗan Najeriya ya ci da kuɗi ya biya bizan da zai zo Amurka. Wani yawo zai zo. An san akwai masu zuwa su zo da niyyar su komawa su kuma zama ɓata gari su zama mutanen da za su jawo ma ƙasa wani ɓatanci da sauransu ga su nan dai.
To amma baka ganin wannan wata dabara ce ta hana ƴan Najeriya shigowa Amurka saboda irin abubuwan da suke faruwa?
To ai ba ƴan Najeriya kaɗai ne ba a Amurka take sa wannan takunkumin rashin bada visa na shigowa. Shi wannan mutumin shugaban ƙasar nan na yanzu Donald Trump ya lashe ta kogin shi kawai Amurka only, wato daga Amurka sai ɗan Amurka a tsin haure ɗin nan. In ba ya zama dole ba kamar yadda na bayani a kan cewa daga gwamnatance gwamnati ta turo ma'aikatanta zumun zuwa wani semina ko wani conference ko wani workshop, to wannan kuwa. Amma ɗan kasuwa ko kuma a mai ra'ayin ya zo yana so je hutu wanda ake cewa association turanci kana so ka zo ka shaka, to sai ka je ka biya kuɗin visa ɗin ka je interview a hana ka. Za ka ga alayi a rana mutum kamar 100 sun je da wuya ka ga an ba mutum 5 ko 10. To duk wannan kuɗin waye asara? Kaga ƴan Najeriya sun kai asara, a nan sun kai asara.
Kwarai kuwa da kai wannan magana kuɗaɗen don ana magana cewa a 2017 kuɗaɗen da ƴan Najeriya suka kashe ya kai kusan biliyan 17.
A wani shekara?
2017 naira biliyan 17.
To ina tabbatar maka a yanzu daga 2018 zuwa 19 ɗin nan Amurka bata samu wannan kuɗin da ta samu a hannun ƴan Najeriya ba, ba ma ƴan Najeriya ba, duk duniyan gaba ɗaya.
Kwarai da gaske.
A layin shi shugaban ƙasa Donald Trump ya girmata hannu ya takura ya ba da umarni ya ba da irin cewa kada a ba da wannan visa. Idan mutum 100 suka je suka biya wannan kuɗi na neman visa, to kowace kasa ne a rana ko a sati ko a wata, to da wuya ga an ba mutum 30 ko 20.
Ma da ki nace kwatsam kuma a jiya Laraba sai ga wata sanarwa daga ofishin ministan cikin gida na Najeriya, wato Rauf Arebisola, na cewa Najeriya ta rage kuɗin da take sakawa Amurkawa na neman izinin shiga ƙasar ta, wato visa. To ko me ya jawo haka? Awa 24 da sakawa cewa zai fara aiki wato a yau Alhamis, su ma na jiya Najeriya suka fitar da sanarwa zai fara aiki yau.
Kuma dokar su cewa a gobe ne zai fara na ƙarin nan da suka ce. Saboda haka ganin cewa su Najeriya sun rage wannan kuɗi da Amerikawa suke biya na noman neman visa izinin zuwa Najeriya, to kila za a samu wani sassauci daga ita Amerika ta ce, a to tunda kun rage to mu ma bari mu rage.
Tuma jalla Alhaji Garba Suleiman ma da kin sami naka kidan. To yanzu lokaci ne da zamu kawo muku shirin mu na gaba, wato na kasa, amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Da fata an shakata da wannan waka, sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 3 ne da minti 12 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, tare da ni Sulaiman Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Masu bukata ta musamman a Najeriya sun bayyana bacin rai akan yadda shugaba Buhari ya nada ministocin sabuwar gwamnatin kasar ba tare da baiwa na kasar su mukami ko ɗaya ba, sabanin yadda suka yi tsammanin za a gyara kuran da aka yi a wa'adin mulkin sa na farko a bisa la'akari da gudunmuwar da suka bayar wajen ganin yayi nasara a zaben da ya gabata. Kamar yadda za ku ji daga bakin Muntari Salis, sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, a zantawar su da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda.
Mu din nan mu ma akwai ƙura'an mu a ciki, yanda aka bi kowa aka mai kamfe, mu ma haka aka yi mana kamfe, yanda kuma kowa ya bada gudunmuwarsa a cikin domin a ga wannan gwamnati ta kahu, mu ma haka muka bada gudunmuwar mu. Amma ya kasance cewar an bada minista 43 a ce ba masu bukata ta musamman, kuma sunan a ce wai ana yi da mu, a'a to ai takare da ana biki a gidansu yace ya gani a karto, mu ba mu gani a kasa din ba, domin muna kira ga mai girma shugaban kasa, lalle ne ai mana adalci, mu ma ministocin nan a sanya mutanen mu a ciki, kuma ya kasance mun ga wani mai bukata ta musamman a ciki, domin ministan nan in mai girma shugaban kasa ya bada ba shi bane na farko, kafin ya bada wasu kasashen sun duniya su ma sun dauka sun bada. Ko yanzu da kake ji a Ghana din nan muna da mai minista makaho, ministan cikin gida, to saboda haka kaga bai kamata a ce an bada mukaman ministocin nan 43 a ce ba mutane masu bukata ta musamman. Ya mai girma shugaban kasa, idan dai ana so a ce aiwa kowa adalci a kasa, ya kamata kamata a yi mana, ba mu sai magana ta taso a ce ko barace barace da sauransu. To idan ba a damawa da mu, kuma minista nan ba ido ne ko kafa ko yatsu ke rike da ita ba, ilimi ne ke rike da ita. Ilimin nan muna tun daga masu primary high university wanda sun gama suna da degree, muna da masu HND, muna da masu master ma, kai muna ma da professorship a ƙasar nan. To dan menene tunda ba wai ido bane ko kafa ke rike da minister nan, dan menene mu ba za a dauki minister nan mu ma a ba mu ba, mu ma a gwada mu a ganin shin menene abin da za mu iya yi, wace rawa za mu taka. Mu ne ma wanda za a ba ministocin, kaga mun rike amana a ciki fiye da mai kafa da mai ido din yanda za mu rike wannan office din da daraja fiye da yanda ba a tsammani.
Rashin baiwa na kasassu damar shiga a dama al'amuran kasa, musamman ayyukan hukuma, wani abu ne da yake kokarin samun gindin zama a Najeriya. Lamarin da ya sa kungiyoyin na kasassu daga sassan kasar suka yi zaman darshan a Abuja da nufin tunatar da gwamnatin kasar dokar da ta wajabta a baiwa masu bukata ta musamman kashi 5 daga cikin 100 na yawan ma'aikatan gwamnati don kare wannan rukuni na al'umma daga mutuwar zuciya.
Sunana Comrade Muhammad Arud Abubakar Gombi, ko kuma kace Honorable Muhammad Arud Abubakar Gombi. To lalle hakika yadda kake gani na banda idon nan na taba tsayawa House of Representative Gombe Home Federal Constituency 2015 a gargashin jam'iyyar APC. Lalle ga muna a Federal Civil Service Commission, wannan ko ba shine karo na farko ba, mun sha zuwa maganan aiki ne. Kundin tsarin mulki na kasar nan ya ce duk wani daukan aiki da za a yi a bawa na kasar su kashi 5. To shine muka bukatan kashi 5 din mu din a ba mu raba cikin miliyoyin da muke da su. Kada da sani, ina da sani al'umman na kasar su na kasar Najeriya mun kai miliyan 20 da wani abu. So don haka wannan 5% din shi muke demanding. Sannan abun da ya kawo mu primarily ma shine da order ta mu zo mun yi demonstration anan, mun yi zanga-zanga, sun ba mu form guda 29 na recruitment, suka ce mu je mu cika waɗanda suke da education. So ina da education, musa mutane 29 mun cika musu, an yi komai, an sa CV, magana appointment su ce mana in less than one month za mu karba, cikin wata daya za mu karba ku kasa da haka. To har yau shine yau abun da ya kawo mu ba ma matsawa na koda da inci daya, sai an ba mu wannan appointment letter na mutane 29 da muka cika muka mika musu.
Baka ganin kila saboda kun kawo mutane 29 ne basu zama 36 kamar yawan jihohin Najeriya bai sa ba ku ba.
Mun roka ma ai da ma 5% din mu kashi 5 cikin 100 namu din ya kamata mutum 68 ne za a ba mu abun da yake tafi a wannan Federal Minister of Education a yanzu haka. Amma saboda son kai da rashin adalci suka ba mu 20 farko, muka ci gaba da roƙa ƙara uku, muka matsa a ci gaba da 30, aka je ga 29. To wannan kaga ba bai going across ba, bai zama kowace jiha za ta samu ba, don akwai jihohin da ba za su samu ba. Don haka shine wannan dan kadan da muka samu, mu muna so mu tabbatar ya shiga hannun mu a yau mun tafi da shi. Ba inda zamu je, inda zaki ga mu zaki ga da jakakuna da komai daga dukkan bangarorin Najeriya muka zo nan, kuma ko ana ruwa ko ana rana muna wannan bakin gate ba inda zamu je, ko diga nan zuwa mako ɗaya ne. Ba wani abun da ya rage mu yi karatu dai, already har yanzu ni ina makaranta, yanzu haka ne nake magana, ina hada MSc na, that is master's ke nake wadago, MSc in Public Administration Adamawa State University Mubi, yanzu haka na gama course ɗina, ina thesis ɗina ne. To don me ba mu ga dalili ba da ai akwai ƴaƴan manyan nan, wani ko makarantar bai je ba amma ana biyan su albashi. To mu me yasa duk wannan wahalhalu da ake encountering a jami'a mu on the going, ba wani scholarship suke ba, ba wani abu ba, mu yi kokari iyaye mu su sai da dan rago dan akuya a hada a je a tallafa mana mu yi karatu, aka mun yi ma bara ba mu aikin da zamu ba, mu ma fa muna da iyalai fa, muna da mata, muna da ƴaƴa, muna da nan, muna da dawainiya da sungulloli responsibilities kamar yadda kowa yake da shi. Don haka mu ma ƴan Najeriya ne, ba ƴan wasu kasashe bane, baki tarawa muka yi ba. Don haka dole ne a ba mu sanar, dole ne mu kasance part of wannan recruitment process da ake yi, dole ne ba wai roƙo su muke ba. In ka lura yanzu ga president namu daga jihar Imo, doctor ne in philosophy of education, doctor Gostam Sunasa, doctor in philosophy ne, makaho ne. Don haka mu muna nan muna zanne a nan ruwa rana, abincin mu ko ya kare mu za mu ci gaba da zama, za mu ci gaba da zama muna nan, ba inda mun yi mu gana da shi chairman na wannan commission yana doje mana. yana kakkaushe mana to mu muna nan ana inda za su huda wani kofa daban kuma su dinga shiga da fita do in ko ba haka ba ba a fita a wannan gida sai an ba mu akwai miliyan 29
sanana Murjanatu Adamu
daga ina kika fito
daga kogi mun zo nan saboda mu yi fight din right din mu a nan Nigeria bari ga maka 2016 na yi graduating daga makaranta har zuwa yanzu nan gurin da anka ce ga abun da ana yi ana submit credential ku je wajen ku dan in submitting in mun submit credential haka za mu daida ba mu ji komai ba ko a zo ga interview ko mu interview ma abun da suke so ba su samu ba a kira mu kai baka da abun wani baka da abun wani je ki sa abubuwan da ake so sai ki zo ba taba yi mana ba in mun submit credential shi kenan ba taba doka mu aiki ba muna so in federal government za su tumace mu musamman Muhammadu Buhari is a tumace mu ayi magana da su mu an kamata ayi treatment specially ba wai zamu zo mu dinga yin haka ba an kamata mu zo na gida ma a turo mu mu zo mu samu aiki ba wai muna wahala akan titi ba wai mu bari begging kai mu yi begging kuma mun bari kai mu yi bara mun bari kuma muna aiki na hannun mu amma ga muna akwai wasu mai family akwai wasu yara biyara uku yara hudu ga suna an ce mu je makaranta mun je makaranta kuma ba komai
a wace jami'a kike karatu
a Federal College of Education Zuba zan ci gaba a jami'a Abuja degree program nawa na gama NC yanzu nan
solidarity forever we always fight for our
A kokarin jin ta bakin hukumomi Madina ta tuntubi Madam Felicia Inyola Babawoye jami'ar hulɗa da 'yan jarida a hukumar daukar ma'aikata ta ƙasa sai dai ta sanar da ita cewa shugaban ma'aikatar da mataimakin sa sun yi tafiya da zaran suka dawo za a tantauna wannan bukata ta nakasassu in ji ta
And now the chairman is not around the PAMSEC is not around they are attending the retreat today retreat so when they come back we'll get across to them and pleading with them to please give us time
to wasauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakilin sashen Hausa a Abuja Madina Dauda da bakinta Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima.
Tumadalla a gaida Suleiman Muni Barma. Yanzu kuma ga Redwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Babban labari a babban jaridar kasar Ghana yau shi masu sayar da zanuwa na chabawa ainan akan sabon rigar makaranta na kananan makarantun sakandare da aka gabatar amma ma'aikatar ilimin kasar Ghana har yanzu ta kasa wadatar da waɗannan zanuwa jaridar ta ce duk da canjin tsari da ma'aikatar ilimin Ghana ta bullo da shi tun a watan Afrilu dangane da amfani da sabon shiga na 'yan makaranta a ƙananan makarantun sakandare har yanzu wannan zanuwar da za a ɗinke waɗannan shiga da su ba su wadata ba ƴan wurare ƙalilan da ke sayar da waɗannan zanuwa dai na nan suna cin karensu ba babbaka saboda iyayen yara sai rintuma suke yi zuwa waɗannan shaguna domin sayen tufafin gabanin sabuwar shekarar karatu har yau je in ka koma bayan jaridar ta Daily Graphic zaka ga wannan sako hukumar tsaron jihar arewaci ta ayyanar da yaki akan miyagun ayyuka jaridar ta ce hukumar tsaro na jihar arewacin kasar nan ta ayyanar da yaki ga dangaren akan miyagu a wannan jiha game da abinda hukumar ta ce ne za ta tura jami'ai na tsaro ko ina cikin kasar tsawon sako 24 da suka hada da kan hanyoyi da cikin unguwanni a kokarin kawo ƙarshen ayyukan miyagun iya ita ko jaridar Ghana Times wannan labarin ta ruwaito wasu 'yan bindiga daɗi sun kona gidaje 65 suka kuma kashe dabbobi a ainihin Bakurugu Jaridar ta ce akalla gidaje 65 a Bakurugu, unguwa ne na Fulani a cikin gunduman Karaga a jiha arewaci, waɗansu mutane waɗanda ba a san ko su wane ne ba da ke ɗauke da bindigogi suka wato tuna wa wuta. Waɗannan mutane da ke riƙe da makamai sun kuma harbi dabbobi da sun ka haɗa da shanu da raguna mallakan waɗannan Fulani. Sa'annan babura da kekin hawa da kuɗi duka tunna musu wuta. Ita kuwa jaridar da Finder labarin da ta ruwaito ne yakin catan loto ya kankama. Jaridar ta ce mambobin kungiyar kamfanonin da ke tallata loto wato catan loto wato wacce ita ce kungiya da ke da ainihin lasansin gudanar da harkokin loto a nan kasar na barazanan shiga cikin masu gudanar da wannan harkoki ta barauniyar hanya, muddin manejoji na hukumar da ke kula da catan loto na kasa NLA ta gaza ƙarfafa matakai da aka gabatar na daidaitawa da kuma ibiya wannan harkoki ta cacan lotun ta barauniyar hanya bisa kan hanya. Game da abin da suka ce ne suna goyin bayan matakan hukuman musamman baiwa masu gudanar da waɗannan harkoki lasansi da kuma lura da harkokin su yadda harkokin nasu zai dace da abin da ake bukata. Da wannan sharhi na The Finder muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Ta gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Baro Fata suke kusa kasuwa garin Katasu. Kai wannan so ne da sakona na jajantawa da alhini ga ɗan uwana al'ummar garin Katasu a bisa wannan itila'i na zartarwar gidaje da faduwarsu da katango da suka yi a wannan faɗin gari namu na Katasu da kuma sauran makwabta da sauran garuruwa. Allah ubangiji ya nida alkhairi, Allah ya nida alkhairi, Allah ya tsira mana shi haka.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, suna na Usman Dogo madaka rafi da gwamnatin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatoci jihohi ta jihar Kaduna da Katsina da Niger su yi gaggawa su yi zama su ɗauki matakai ga abubuwan da yake faruwa a jihohinsu. A halin gaskiya abin ya kai ga intaha. Ya kamata gwamnatin nan ba wannan abubuwan da yake faruwa ba maganan wasa ba ne, su daina wala-wala da wannan abubuwan da yake faruwa a jihohin nan, su an ta yi da gaske a kai. Allah sa su ji kukanmu.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna da Habibu da Goga, garkuwar kungiyar muryar Kalaka. Alhamdulillah ala kulli hal. Hakika zan yi magana ne a kan rufe boda da aka yi na Najeriya, wanda a yanzu haka ya gefa al'umma da dama musamman ma 'yan kasuwa na yankinmu na Arewa cikin halin mai wancan lokaci na da aka rufe dokan suka ta jamu da ta haka bai kamata a ringa yin abu kai tsaye ba. Ya kamata a ringa samar da rigakafi da kan ayyukan nan domin kuma ya jefa dubin bukatun al'umma cikin halin miƙasu. Allah ya taimake mu ya yi mana jagora ya ba mu zaman lafiya da kai gaba a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
Assalamu alaikum ga mu kan magana shekara mai hula. Ina ce al'ummar jihar Taraba murnar zagayowar ranar samun jihar Taraba. Da fatan Allah zai ba mu shugabanni na gari a jihar Taraba da gari su tela mai hula ga mu kuma ban da jihar Taraba.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Takaice, an zargi Firaministan Birtaniya Boris Johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa jiya Laraba saboda sa sarauniya Elizabeth ta Ingila ta dakatar da Majalisar Dokokin Ƙasa na tsawon wata guda, wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yunkurin jam'iyyun adawa da bujirarrun 'yan ra'ayin riƙau a majalisar na daƙile irin tsarin da ya ɓullo da shi na fitar da Ingila daga ƙungiyar Tarayyar Turai. Da Amurka da Iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiyar da ke tsakaninsu jiya Laraba. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana yankin ƙasar Amurka na Puerto Rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wurare mafiya almundahana a doron ƙasa.
To duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai can da al'asiri za a ji wasu abokan aikin mu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Darren Smith baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.